Mukoma noma.
Ma sauraro barkamu da sake saduwa da ku a cikin wata fitowa ta shirin Mukoma noma. Shiri ne wanda muka saba kawo muku batutuwa da suka shafi noma da kiwo. To a yau za mu yi dubi ne akan wasu labarai guda biyu daga tarihin Najeriya da suka hada da shirin da kasar Turkiya take yi na kafa wani kamfani na samar da takin da ake amfani da shi a gona na gargajiya a jihar Ekiti, sannan kuma da batun kakar tumatiri da aka shiga da sauran kayan gwari a jihar Kano da wasu sassa na arewacin Najeriya da kuma kalubalen da ake fuskanta. Da fatan za ku kasance tare da mu domin jin yadda shirin zai gudana. Gwamnan jihar Ekiti Biodun ya sanar da wani sabon shiri na gina kamfanin yin taki na gargajiya da Turkiya za ta yi, kuma za a kashe kuɗin da sun kai dala Amurka miliyan 40. Gwamnan ya sanar da cewa gwamnatinsa za ta ci gaba da jawo hankalin duk masu son zuba hannun jari domin mayar da wannan jihar tasa zama ɗaya daga cikin cibiyoyin masana'antu da kamfanoni. Ranar Laraban nan ne dai da ta gabata, gwamnan na jihar Ekiti ya bayyana haka a birnin Ado Ekiti da ya karɓi bakuncin jami'an kamfanin ƙasar Turkiya wanda ke a ƙasar ta Najeriya. Gwamnan ya yi bayani akan rawar da noma yake takawa a cikin rayuwar mutanen wannan jihar, don haka hanyar kawo ƙarshen talauci ita ce ta bunƙasa harkokin tattalin arziki da suka hada da noma. Wani sashe na jawabin gwamnan ya taɓo magana ne akan yadda jihar tasa ta samar da yanayi da zai baiwa masu zuba hannun jari dama, kuma gwamnatinsa tana aiki tukuru domin ganin an riƙa gudanar da ayyukan raya ƙasa. Shi dai takin zamani na ɗaya daga cikin wato sinadaran da ake bukata wajen noma, musamman ma dai yanzu da ake batun sake farfado da hanyoyi daban-daban na amfani da takin gargajiya wanda Turkiya din ta yi fice wajen kafa irin waɗannan kamfanoni a ƙasashe daban-daban na duniya. To da fatan al'ummar ƙasar za su ci moriyar wannan kamfani. A jihar Kano ko an shiga kakar wato tumatiri ne, tattasai da ma albasa da sauran kayan gwari. An shiga wannan kakan ne dai a jihar Kano da kuma wasu sassa inda masu noman waɗannan amfanin gonar tuni suka fara aikin tsinkarsu da tattara su. A garuruwan garin Malam da kuma ƙaramar hukumar Kura, manoma sun dukufa wajen tattara waɗannan amfanin gonar domin adanawa da kuma cin kasuwarsu. A halin yanzu dai ana sayar da kwandon tumatiri guda ɗaya a kan naira 30,000, da hakan yake nuni da tashin goron zabin da ya yi idan a kwatanta da shekarar da ta gabata da aka riƙa sayar da shi wannan kwandon a kan naira 4,000 kacal. Wani ƙalubale da ake fuskanta a wajen abin da ya shafi farashin tumatiri shi ne tsakanin kaka da kuma lokacin da yake daukewa, inda farashin kan rubanya fiye da haka. Idan a yanzu ana sayar da shi kowane kwando kenan naira 30,000, to nan gaba idan ya dauke kafa zai iya rubanyawa. Da akwai wasu kalubalen da ake fuskanta a cikin kasuwar kayan lambu da suka hada da hauhawar farashin, sai kuma sufuri, musamman a wannan lokacin da aka ƙara kuɗin mai, inda su ma masu harka sufurin a nasu ɓangaren suka ƙara kuɗaɗen aikinsu. sai kuma rashin samun wani tallafi na kayan aiki daga hukuma. Babban matsalar da masu noman gwari suke fuskanta a ƙasa kamar Najeriya musamman arewacin ta ita ce ta rashin ɗakunan ajiye irin waɗannan kayan, waɗanda idan suka ɗauki lokaci mai tsawo za su iya lalacewa su marɓe. Rashin ɗakunan adana kayan gwari na lambu da ake fuskanta a arewacin Najeriya musamman a jihohin Kano, Sokoto, Kebbi, Nasarawa, Zamfara, Kogi, Bauchi, Gombe yana da yawan gaske, saboda yana da haddasa asara mai yawa ga su kansu manoma ɗin da ma hukuma, saboda za ta rasa kuɗin shiga ta fuskar harajin da take karɓa. A baya an yi ƙoƙarin samar da irin waɗannan wuraren ajiya, amma yanzu lamarin ya ci tura musamman ma dai a ƙaramar hukumar Kura da ke jihar Kano. To masu sauraro, za mu dasa aya a nan saboda shirinmu yana da ƙwararren lokaci. Da fata an ji daɗin abubuwan da aka saurara. Kafin mu ƙarƙare baki ɗaya mai ban kwana da ku, muna gayyata ku zuwa shafukanmu na intanet www.hausatv1.ng/radio. Mu kasance cikin ƙoshin lafiya.